bonne journée à l'écoute de VOA.
Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Baba Yakub makiri ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na Hansi na yau Litinin 12 ga watan Disamba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa har yanzu wasu ƴan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan zargin da ake yi wa sojojin Najeriya cewa sun zubar wa wasu wa mata sama da 10,000 ciki wanda rundunar sojin ta ƙaryata. Kamar kowace hantsin ranar Litinin, za mu kawo muku shirin zaurin matasa wanda Nasiru Adamu Ilin Kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gida Jibril zai kawo muku, amma yanzu ga kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da kananan yara 10,011 ne aka kashe ko kuma aka jiwa rauni a Yemen tun daga shekara ta 2015. Sanarwar ta asusun UNICEF ta ce mai yiwuwa adadin ya haura haka kasancewa rahotannin da hukumar ta iya tantancewa sun kunshi rahotannin da ta samu ne yayin tashin hankalin da aka fuskanta lokacin da kasar Saudiya ta jagoranci wata runduna haɗin gwiwa. Kungiyar 'yan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya ta kwace ikon babban birnin kasar Yemen a shekara ta 2014 yayin da dakarun haɗin gwiwa da Saudiya ta jagoranta suka kaddamar da harin sararin sama a farkon shekara ta 2015 domin goyon bayan gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita. Rikicin ya jefa al'ummar kasar Yemen cikin halin kunci ya kuma sa kasar ta zama ɗaya daga cikin kasashen duniya da ake matukar bukatar agaji. Kasar Iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa akan fursuna na biyu da take tsare da shi a daidai lokacin da ake tarzoma a kasar na nuna adawa da mulkin kama karya. Kamfanin dillancin labaran kasar Iran Mizan da ke karkashin hukumar shari'a ta kasar ya bayyana sunan mutumin da aka kashe a yau Litinin da suna Majid Reza Ranabad. An same shi da laifin dabawa wasu jami'an tsaro wuka da ake zarginsa da aikatawa da ya zama ajalinsu a ranar 17 ga watan Nuwamba yayin da ya jiwa waɗansu hudu rauni. Iran ta aiwatar da hukuncin kisa ranar Alhamis akan mutum na farko da ta tsare yayin da ake zanga-zangar. 'Yan fafutuka sun yi gargadi da cewa akwai yiwuwar aiwatar da hukuncin kisa kan karamin waɗansu mutane da dama waɗanda aka riga aka yanke ma hukuncin kisa sabili da shiga zanga-zangar. 'Yan sandan kasar Zambia sun faɗa jiya Lahadi cewa sun samu gawarwakin mutane 27 da suke kyautata zaton ƴanci rani ne daga kasar Habasha. An jibge su a wata gona da ke bayan garin babban birnin kasar bayan sun mutu da abin da ake kyautata zaton matsananciyar yunwa ce da gajiya bisa ga cewar hukumomi. An sami wani mutum ɗaya tilo da rai a asibahin jiya, aka kuma garzaya da shi asibitin Lusaka domin yi masa jinya yayin da aka ɗauki gawarwakin zuwa ɗakin ajiyar gawa domin tantance su da kuma sanin masababin mutuwarsu bisa ga cewar 'yan sanda. Binciken 'yan sanda na farko na nuni da cewa mutanen waɗanda dukansu maza ne 'yan tsakanin shekaru 20 zuwa 38, waɗansu mutane ne da ba san ko su wane ne ba suka jibge su a gefen hanya. 'Yan ciranin ƙasa Habasha suna yawan bin ta Zambia idan za su tafi waɗansu ƙasashe kamar Afirka ta Kudu, kuma ba safai ne ake samun rahotannin mace-mace akan wannan hanya ba. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Alheri Grace Abdu da labarai, an jima kaɗan za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, har yanzu wasu 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan zargin da ake yi wa sojojin Najeriya na cewa sun zubar wa wasu mata fiye da 10,000 ciki wanda rundunar sojin ta ƙaryata. Amma wannan batu na ci gaba da haifar da cece-kuce tsakanin Najeriya da wasu ƙasashen duniya. Ga dai Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a wannan rahoto.
har yanzu wasu ƴan Najeriya a cigaba tofa albarkacin bakin su kuma da ba sunan nazar da ciki da aka ce an yi wasu mata ƴan boko haram fiye da 10,000 a garin Maiduguri wanda ta nazarin dan sojan Najeriya ta kareta amma ya cigaba da haifar da cece-kuce tsakanin Najeriya da wasu kasashen duniya da dama da suka yi barazanar yin zumunci tsakanin Najeriya da kasashen dan har wannan batu ya tabbata gaskiya kamfanin dillacin labarai na Reuters ta dai an bato cewa ana da zuburma da waɗannan mata ciki wanda suka fito a daji kuma suna dauke da juna biyu a sansanin da ake ajiye su wanda kuma ta ce hakan ba amincewa su ba wanda hakan ya haifar da sabin dangantaka tsakanin Najeriya da wasu kasashen duniya ganin cewa wannan jarida ta kara cewa wannan lamari na faruwa ne a nan inda ake ajiye tubabun ƴan Boko Haram din da ke nan cikin garin Maiduguri a jihar Borno da kuma ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya hakan ya sa na tambayi mazauna cikin garin Maiduguri ko ya suke kallon wannan lamari
to assalamu alaikum sunana Yusuf kuma mazanin Maiduguri ne anan gurbin kutu wannan gaskiya lamari ne wanda babu karami ba kamata yayi gwamnati ta fito ta yi bincike ko kuma ita defense quarters su fito da kansu su yi bincike akan wannan lamari domin abu ne da ya shafi human rights waɗannan mata da aka fito da suka fito daga hannun Boko Haram mata ne masu an rike su hostage a hannun Boko Haram an ji an karɓo su sun dawo gida kuma a zuwa ana samun irin wannan tuhuma daga waɗanda ya kamata a ce su suke protecting rayuwar waɗannan mata ɗin da duk wani abu da yake da ya danganci mutuncinsu a biyu na gaskiya kamata a ce gwamnati ta kanta ta fita yi bincike akan wannan abu kuma ta fitar da matsayarta akan abu.
Yawa sunana Hassan Jajaya inda har a ce ana zubar da ciki har 10,000 a nan ne cikin mai Maiduguri to da babu dan Maiduguri da ba zai samu labari ba
sunana Mudu Gaji ina cikin garin zama Maiduguri da a ce ya faru mu muke zama da ƴan matan da suka kawo su cikin garin Maiduguri ke wannan zancen gaskiya inda gaskiya ne da cikin garin Maiduguri ya yadu wannan al'amari
sunana Malali gaskiya wannan bayanin da ya dan baza gari da muke jin shi ake tai to zai yi ita jarida ta samu labarin ta ne ta wani bangare wanda mu ba mu da labari dan bangaren mu ba mu da labari wannan abin gaskiya
sunana Umar Usman gaskiya wannan al'amari ba gaskiya bane saboda ni a Maiduguri ma ni cikakken dan Maiduguri ne kuma ina harkar nafe ne ina mu'amala da jama'a sosai duk wani labari in ya faru muna jin sa
a sunana Muhammad Umaru ni lauya ne mai zaman kansa mu dinnan ni dinnan musamman kaman ni mazaunin Borno ne ina nan a cikin Maiduguri tun 2009 27 July 26 July da dare aka fara wannan fatinar ta Muhammad Yusuf wanda ya kawo mu har zuwa yau ana yin ta dan haka muna nan a cikin Borno muna nan a cikin Maiduguri abin da ya shafi zargin zubda ciki ba mu ganta ba ba mu ji ta ba wannan kuma in akwai mutumin da yana gani lalle akwai mutum ɗaya ko biyu wanda lalle jami'an tsaro sun zubda masa ciki dan Allah ya zo shi ai akwai kotu a Najeriya akwai hukuma a Najeriya a kuma duk wani soji suna da nasu kotu duk mutumin da ya zargi soja ne ke yin wannan ya faɗi sojan da ya yi wannan abin ni na tabbatar cewa za a hukunta wannan sojar saboda Najeriya tana nan ne domin ta wanke kanta ta kuma faɗi duk abin da ake yin da daidai ta amince akai duk abin da ba daidai ba kuma sai ta hukunci mu sai ta hukunta wannan mutumin
wasu mazauna cikin Maiduguri kenan ke mai da martani kan labarin da kamfanin dillacin labarai na Reuters ta buga da kuma ke kokarin tada jijiyoyin wuya tsakanin Najeriya da wasu kasashe a duniya Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tuma da lagaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto. Ana tare ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga alheri da ci gaban labaran duniya.
An ji ƙarar harbin bindiga da fashe-fashe daren jiya a arewacin Kosovo yayin da Sabiyawa suka tare hanyoyi da manyan ababen hawa da turoktoci. An killace hanyoyin ne jiya Lahadi bayan da shugaban Sabiya ya ce zai nemi dakarun wanzar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar tsaro ta NATO ta tura dakarun Sabiya 1,000 a arewacin Kosovo da 'yan ƙabilar Sabiya suka fi rinjaye da cewa ana yi wa Sabiya barazana a wurin. An ci gaba da tsamari duk da janye zaben larduna da aka yi shirin gudanarwa ranar 18 ga watan Disamba da 'yan ƙabilar Sabiya a Kosovo suke adawa da shi. Sabiyawan Kosovo sun ci gaba da musayar miyau yayin da Firaministan Kosovo ya ce da karunsa za su mai da martani kan duk wata tsokana da dukkan ƙarfinsu. Daga ƙarshe 'yan wasan ƙwallon ƙafa Morocco da suka nuna bajinta a gasar cin kofin duniya sun samu gagarumin goyon baya a nahiyar Afirka da kuma ƙasashen Larabawa sai dai lamarin yana da sarƙaƙiya a maƙwabtansu ƙasar Algeria da suke sa-in-sa da ita. kungiyar kwallon kafa ta Atlas Lions ta zama kungiyar kwallon kafa ta farko a nahiyar Afirka da kuma kungiyoyin kwallon kafa na kasashen Larabawa da ta kai wasan kusa da ƙarshe bayan da ta doke manyan kungiyoyin kwallon kafa na kasashen Turai da yasa ta sami yabo daga Dakar da kuma Dubai yayin da sauran kasashen Larabawa suka aika sakonnin taya murna. Gwamnatin Algeria da ta yanke kauna da Rabat a shekarar 2021 bayan shafa shekaru ana zaman doya da manja bata ce kala ba. Kasashen biyu sun dade suna jayayya kan wani yanki da ake takaddama akai wanda kasar Morocco ke dauka a matsayin nata inda kuma kasar Algeria take goyen bayan wata kungiyar da ke neman ballewa mai daukar makamai. Kasashen suna kuma takaddama kan waɗansu batutuwa da suka hada da daidaita kawance da Morocco ta yi da Isra'ila da kuma zargin leken asiri. A wannan shekarar an tada jijiyar wuya akan zanen rigar kwallon kafar Algeria.
A gaida alheri da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. Allah da fata an shakata da wannan waka yanzu ko ga Nasiru Adamu Ali Kaya da shirin mu na gaba.
Zauren matasa masu raro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke ci matasan tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jayiki shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane.
A ci gaba da bitar da muke ta karshen shekara ta 2022 mai bankwana za mu leka yankin Agadez na jamhuriyar Nijar inda wakilin Muhammad Mahmud ya tara matasa a zauren suka zanta kan matakan da hukumomi suka dauka na hana shigowar bakin haure yankin. inda wasu matasan ke amfani da damar wajen kutsawa kasashen Turai. Duk da matakin na da amfani, amma a lokaci guda matasan na bukatar a sake duba baton ta hanyar sama matasan wata mafita da za ta rika sama musu hanyoyin kudin shiga da suka samu targade a sanadiyar dokar a yankin. A wannan bitar, matashi Muhammad Agal ya duba hanyar mafita da za ta ceto tattalin arzikin Agadas a sanadiyar daina shigowar baƙi.
Nan sama in ya ake nemanta su partner ne suke ta suna neman abin sakamakon na su OEM a su kowace shekara ce ake zuba musu mu kuma sai waɗannan ƴan cagogin da project din sun tace sun nema ga partner a ba su abin sannan ne za a bada a ba mu zani kenan kaga akwai bambanci da wanda wanga tammawa wara buka ce can ita kuma ga garanti ce tunda garanti ne duk shekara ana zuba musu wannan kudaden kenan ka gani shi yasa nace sun fi mu jin dadi mu wa mu jin dadin komai cikin tayyagar ake kenan shi ne muke kira mazawata na namu mu ba mu sani ba ko su ake ba kudin kuwa ne mu da ba mu sani ba wannan sani sai Allah amma ya kamata a jiba a gani yanzu sama da shekara biyu ba a ba kowa komai ba ɗan caga suna nan wani in ka gani su ya baka tausayi akwai wanda wani ma ya haukace a cikin ta yadda ake saboda litarman ke yi wa kai ka kama kuɗi kuma yau an waye gari ba ka da komai kenan wannan abu yana iya taba ma ƙwallon ka hanyar kai ma ka haukace ma ba san me za ka yi ba akwai su bisa ta yadda ake yi ginin mu bari ma kiran da muke yi gwamnati dibo wannan lamari a dibo wannan lamari a gani ya za a yi ba wai su kaɗai ba ba yawa a ce ba ko fi dan gari bai kamata ba sai fa normal a ce ba ko fi dan gari wallahi abin da suke ci wallahi tallahi billahi lazi ya yi dan gari ba ya ce shi
kamar Abdul Karim ku ne matasa kuka shiga kuka fi shiga cikin kangin kakani kayan bayan da aka sa wannan dokar kamar yanzu menene gwamnati ya kamata ta yi nazari akan shi don samun mafita ga matasa
to Hamid ita kasan gwamnati uwa ce kuma uba duka muna karkashin doka ta gwamnati yau duk abin da zaka yi akwai dokoki da gwamnati ta shimfiɗa kana da akwai dokoki da zaka bi kaina da inci to cikin incin nan ya kamata ita gwamnati ta yi tunani menene doka ta ce bisa kan matashi menene ya kamata a ce amma matashi menene doka ta shimfiɗa to ta nan ne gwamnati za ta je ta bi hanyoyi kaga an ce dole duwa a education a sa mutum lakwalko duwa a la santé a kiyaye lafiyar shigo to da duwa da wasu abu duka da ya kamata a ce mutum tun yana yaran shi ma ya kamata ya amfani da wa'annan to wannan abun eske ana amfani da su yanzu matasa me yasa kaga matasan ga duk saurare ce saboda gwamnati ta bar sa ido ta bar kulawa yanzu ba ruwan gwamnati kai shugaba ko ku masu rike da karaga da iko duk ɗiyan ku da kasashen waje kun tura su yi karatu su yi ilimi wannan da ke gagashin naku ba ruwan ku ba ɗiyan ku bane ba ɗiyan ku bane kenan ba ku damu da su ba kenan mafita sai kun dawo yayin da ku kula da wa'annan ɗiyan naku ku kula da wa'anga wa'anda ke riba ba ɗiyan ku bane ɗiyan wasu ne amma ɗiyan ku ne ku kula ku maido hankali akwai kuma wata mafita ta biyu mu ɗan jarida yau an ce mu ne katirin pouvoir ko yau mun yi takatar buwa ma tuwa zan buwar dan ka a ce mu ne na farko saboda in mun gyara ka gyara in mun bata ka ka bata jarida koko to kenan ɗan jarida ya kamata su ma su kama bisa maido hankalin shugabanni su kula da matasa muna da kayan aiki muna da baki na magana al'umma na sauraron mu su ma shugabannin suna jin tsoron mu kenan tare da mu ya kamata mu tilasta musu su komo hanya ta kirki domin su kula da wannan matasa dan jarida shi ke da micro shi ke da magana shi ake saurari yau in yaso abu ya canza sai ya canza shi ne nace ma dan jarida in ya bata ka ka bata in ya gyara ka ka gyaru to mu ma ya kamata mu taka wannan rawa ta kawo change dan ma'aikatan ga su samu mafita
malam Aminu kamar shin ka taba samu wata kulawa daga bangaren gwamnatin bayan da ta dakatar da wannan safar ta bakin haure da a cikin ka ne kake sabo kana harkokin ka nawa da kullum
a kula ta dai da rana ma kai ni a ambaci sunana ma ba a taba ambata ba amma abinda zan ga yamu zan dan komawa baya tunda yanzu ai muna neman mafita ne to ni zan koma bisa ga ciwon da yanzu muke tare da shi da abinda muka sani jiha a Gadas in kai ji an ce an yi tariya hanya kaji kishin kinkan cewa kamar ana cikin wani yanayi na tawaye to yanzu yanayin da muke ciki babu tawaye ko guda kowa ya dawo cikin gari amma ba yiwa kaji an yi sati guda in kana sauraron labaru baka ji an ce an yi tariya hanya ba kuma yanzu ya kai inda yake tariya hanya ba wai cikin cikin daji ba kusan gari ake yin shi kuma yanzu cikin gari yanzu baka isa ka aje moto ba kuma din me ya kawo wannan abu lalacewa matasa da babu aikin da zasu yi an raba su da aikin su kuma ba a ba su wani aiki ba yanzu ya kai inda yake kai rannan can gabas cikin gari abinda aka sheda mana da bindiga aka zo aka shiga cikin gari aka gwada bindiga aka saci moto moto aka dauka ba kudi aka nema moto ne aka zo cikin gari aka gwada bindiga aka dauke shi to wannan lalaci ya kai wanga kenan dole ne a maida hankali bisa ga matasan nan saboda duk yanzu waɗanda ke waɗannan sace sace tsoho ba iya yinsu saboda tsoho ba iya gudu tsoho ba iya aiki da bindiga kenan matasan nan su ne da hayyan sai an zo an kula da su sai an nemi musu abin da yake yafi wannan safarar bakin dan a ba su abin da yake bai kai ga safarar bakin ba an ce su koma kenan kenan shi kanshi gwamnatin sai na dawo gusa waccan magana ta baya samu yadda yake so wagga dokar an dauke ta amma za ta zama ƙwarya ƙwarya saboda dole ne wani lokaci shi kanshi gwamnatin sai dai ya rufe ido saboda abin zai san karfin shi saboda in na hana ka abu dole ai in samu maka wani abu wanda yake shine madadin wannan abu tunda dama yauni ne gusa ga gwamnati ni gaskiya abin da nake gani mafita matasan nan a nemo musu sana'o'i waɗanda yake dama suna bisa waɗannan sana'o'i waɗanda yake bisa iya sana'o'in ba kuma sai a ja su saboda yau kasuwanci ai ba wani abu bane wanda yake maji bane dan lokaci kadan ne za a gaggauda maka abin ga in ka so shiga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi kenan wannan baya da ma wata matsala bisa ga kamar a ce a koya mutum sana'a hannu to kuma wanda yake dama yana da sana'a hannu a tallafa mai bisa ita bisa wannan sana'a yanzu a garin Agadas kaga duk wata rayuwa da ka sani ta garin Agadas tana tafiya da wagga safarar baki saboda yau in a ce ma in baka misali ko dinki kake lokacin da ake wanga ta hita hen kai ma kana samu abin da kake samu in dafo abinci kake kana samu abin da kake samu in wani ake ce mishi taxi kake ko kabu kabu taxi yanzu sun mutu ma babu su da Agadas
duk wannan safar ke
duk wannan abin shine musabbabin da ya kawo komai ya koma baya
malam Bishir Alhaji Sani yanzu safar bakin haure an dakatar da ita ne a shekara ta 2006 kusan shekaru 6 zuwa 5 kenan shin shekarun ga 5 da aka kwashe ba tare da safar bakin haure ba menene kuke yi a matsayin ku na matasa
to a matsayin mu na matasa gaskiya tunda aka dakatar da wannan haraka kusan a yanzu zaman da muke gaskiya ba kama cewa ga aikin ka mutunan da ya saba samu abu daidai bakin gurgudo yana rufa ma kanshi asiri yana da sana'a shi tsayayya wanda yake tana dangantaka da wannan aiki na haraka bakin haure yau kuma an wayi gari an dakile ta
masu sauraro makon gobe za mu kawo bita daga wani darasin a madadin muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu wani makon
Assalamu alaikum.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Elikaya kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridar ne da jaridar The Nation. Daya daga cikin manyan labaran ta cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi kira ga jami'o'in Najeriya da su kori duk wani malami da aka samu da laifi wajen neman dalibansa. Shugaban Buhari ya bayyana hakan ne a sakon da ya aike wajen yayi daliban jami'ar Obafemi a Olowo dake Ile-Ile a jihar Osun. Shugaban Buhari ya kira ga sauran jami'o'i a Najeriya da su koyi da matakan da jami'ar Obafemi a Olowo ke dauka na ladabtar da duk wani balimi da aka samu yana neman dalibansa kafin ya bari ta ci jarabawa. Sai kuma jaridar Premium Times da ake buga ta yanar gizo, jaridar da ta bayyana cewa wani alkali a Najeriya ya yankewa wasu ƴan kasar Mexico guda hudu da wasu ƴan Najeriya hukuncin daurin shekaru 10 a gidan yari bayan da aka same su da laifi na safarar muggan kwari a Najeriya. Alkalin babban kotun tarayya dake Asaba a jihar Delta, Justice Okon Abang, ya zartar da hukunci ne tare kuma da yin suka ga matakin da hukumar hana safarar muggan kwari ta Najeriya NDAE ta dauka na shiga wani yarjejeniya da masu safarar muggan kwari domin zartar da hukunci mara tsanani a kansu. Tun a shekara ta 2016 ne dai aka kama mutanen, inda kuma ake cajin su da laifuka guda 5 wanda za su iya samun hukuncin shekaru 15 zuwa 25 a gidan yari. Sai kuma jaridar Dizze, jaridar Dizze na cewa ko kadan babu karshen gaskiya game da rahotannin da ake bazawa cewa wasu ƴan siyasa na matsawa da rundunar sojin Najeriya da ta sa hannu wajen aikata ba daidai ba a zaben shekara mai zuwa da za a gudanar a Najeriya. Babban hafsan dakarun sojin Najeriya, General Loki Irabo, ya bayyana labarin a matsayin na kanzan kurege wanda kuma aka kirkiro shi domin batawa rundunar sojin Najeriya suna. Ya ce babu karshen gaskiya game da wannan rahoto, kuma kama daga rundunar sojin Najeriya da dokacin jami'an tsaron kasar baki daya babu wani da ake matsawa na ganin cewa ya aikata ba daidai ba a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka majalisar wakilai a tarayyar Najeriya ta umarci babban bankin Najeriya wato CBN da ta dakatar da shirinta na takaita kudaden da masu ajiya a bankuna za su iya cirewa a rana ko kuma a sati. Wannan umarni da majalisar wakilan ta bayar ya zo ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana fargabansu game da wannan mataki na babban bankin Najeriya wanda ake cewa mai ajiya a banki zai iya cire naira 20,000 ne a rana, inda kuma zai iya cire naira 100,000 a mako. Tuni dai majalisar wakilan ta aike da sammaci ga gwamnan na babban bankin Najeriya Mr. Godwin Emefiele da gurfana a gabanta tare da yi mata bayani dalla-dalla. Ƙarshen sharhin jaridun kenan, a huta lafiya.
Tuma da lagai da Babangida Jibrin, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma takaice.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da kananan yara 11,000 ne aka kashe ko kuma aka jiwa rauni a Yemen tun daga shekara ta 2015. Sanarwar ta asusun UNICEF ta ce mai yiwuwa adadin ya haura haka, kasancewa rahotannin da hukumar ta iya tantancewa sun kunshi rahotannin da ta samu ne yayin tashin hankalin da aka fuskanta lokacin da kasar Saudiya ta jagoranci wata rundunar haɗin gwiwa. Kasar Iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa akan fursuna na biyu da take tsare da shi a daidai lokacin da ake tazuma a kasar na nuna adawa da mulkin kama karya. Kamfanin dillancin labaran kasar Iran Mizan da ke ƙarƙashin hukumar shari'a ta kasar ya bayyana sunan mutumin da aka kashe a yau Litinin da suna Majid Reza Ranabad. An same shi da laifin daɓa wasu jami'an tsaro wuka da ake zarginsa da aikatawa da ya zama ajalinsu a ranar 17 ga watan Nuwamba yayin da ya jiwa waɗansu hudu rauni. 'Yan sandan ƙasar Zambia sun faɗa jiya Lahadi cewa sun samu gawarwakin mutane 27 da suke kyautata zaton 'yanci rani ne daga ƙasar Habasha. An jibge su a wata gona da ke bayan garin babban birnin ƙasar bayan sun mutu da abin da ake kyautata zaton matsananciyar yunwa ce daga jiya bisa ga cewar hukumomi.
To ban sauraro, da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na alasariya, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta taimaka min muka gabatar da wannan shiri, da kuma Solomon Abu wanda ya shirya ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsi Mr. Carl. Baba ya kuma kiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi a huta lafiya sai an jima assalamu alaikum.